2002.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 3 ga watan Janairu na shekarar 2024 za mu yi waiwayen batun kalubalen ilimin primary musamman a yankunan karkara da muhimmancin sa kayan makaranta ga yara 'yan makaranta. Haka yake masu saurare, muna tafa da ƙarin bayani. Kamar yadda muka ambata a yau shirin zai waiwayi irin dimbin kalubale da ilimin primary ke fuskanta a makarantun gwamnati da ke yankunan karkara. Da ya hada da yanayin karatun, malamai, kayan karatun da dai sauransu da dama. Har ma da batun sanya kayan makaranta wato uniform kenan. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masarara ba tare da bada lokaci ba, yanzu zan ja gefe in barku da wakilin mu a kanan Davon Najeriya wato Mahmud Ibrahim Kwari, inda ya ji ta bakin masana akan kalubalen karatun primary a yankunan karkara, inda ya tattauna da Dr. Musa Sufi da Comrade Haya Shaibu Ngugu, inda ya fara da tambaya ɗaya daga cikin su kan irin kalubalen da ilimin ke fuskanta.
Shi babban kalubale yana da yawa a makarantun da suke da kara musamman kamar primary. Amma dai mafi muni a cikin su kusan muna iya kallon sa da yanda ba a iya saka masu kansu yawancin mutanen karkarar su fahimci muhimmancin ilimin da zasu zama sun zage dan sai su ma wurin tabbatar da cewa yaran nan suna zuwa makarantar da kuma tabbatar da cewa waɗanda ya kamata su zo su kula da makarantar suna zuwa ba, wanda kuma shi ya hada da ya samar da damar da wasu makarantun da malaman da ya kamata ma su zo duddab su ma dama sun yi karanci ba su zuwa, so ba a yi bibiya a tabbatar an je wurin nan. Sannan wayan da ma malaman suke da karancin yawanci su kuma ba kwararru bane, yawanci dama wani kawai wani ne saboda ya samu dama ta siyasa da aka zo ana nema kawai aka bada su don mutane. So zuwan nasu da kuma zuwan su wurin ilimin yawanci ba yinsu suke da wannan ba. Akwai kalubale na tsaro da ke faruwa a irin waɗannan yankuna na karkara, watakila tsakanin gari da gari akwai gonaki ko wani yanayi da yakan samu har akan samu abubuwa na yi wa yara ƙanana fyaɗe, musamman mata da mazan ma kuma a samu ƙwaci wani sa'in ma har da kisa. Sannan akwai batu na su kansu kamar yadda na ce rashin samun ƙungiyoyi da suke shigowa wannan su ba da gudunmawa. Na ce ƙungiyoyi na nufin ko da a garuruwan ne ya kasance wasu suna zuwa suna kamar a ce volunteers, so rashin waɗannan volunteers ɗin da za su zo masu baya sa aikin kai su zo su riƙa ba da gudunmawa a wannan fanni na ilimi, shi ma wannan wani babban ƙalubale ne. Amma kuma babban ƙalubalen shi ne kamar yadda muka fahimci cewa kamar watakila ko dai mu ce gwamnati tana sanar ta bari ko ko mu ce waɗanda ya kamata sanar da gwamnati bayanan yanayin da gaske mus a kawar da siyasa gefe, to watakila su ne ba sa yi ko kuma gwamnati tana iya kau da kai a baya, saboda ka kallo tsare-tsare na gwamnati da ake ba wasu bangare na ilimi muhimmanci fiye da waɗannan da suke su ne masu muhimmanci. Da yana maka cewa kenan ita kanta gwamnatin akwai kalubalen ta wurin sanin cewa wannan bangare yana da muhimmanci.
To Comrade Yahaya Shaibu Ngugu, me za ka kara na bangaren kalubalen ilimi ga yaran da suke zauna a yankunan karkara a Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa?
To maganar gaskiya abin da ya haifar da wannan shine tsarin da aka samar na farko ga harkar ilimi. Misali, waɗanda suke jagorancin al'ummomin nan duk sun ci gajiyar irin abubuwan da aka samu akan harkar ilimi a tsohuwar Najeriya musamman tsohuwar Najeriya ta arewa kafin zuwan demokradiya
wace ce tsohuwar Najeriya ta arewa
ta lokacin Sardauna har lokacin da aka samu har lokacin gawan har ya kawo lokacin Murtala har ya kawo lokacin Obasanjo ya mika mulki hannun farko da to daga nan aka fara samun
mika mulki na farko ce
mika mulki na
farko
daga jamhuriya ta biyu jamhuriya ta biyu tana karewa aka fara samun matsalar aka fara samun matsalar ilimi domin har ƙarshen jamhuriya ta biyu zaka ga babu wanda ke da daraja ke da malamin makaranta domin duk makarantar da kaje a lokacin daga primary har secondary in kaga mai sabon babur a da malamin makaranta ne in kaga mai sabuwar mota malamin makaranta ne in kaga mai sa kaya mai kyau malamin makaranta ne akwai tsari akwai girmamawa akwai mutuntawa hujja guda ɗaya shine waɗanda suke da alhaki gudanar da wannan harkar su aka ba bayan da za a dauke ta ko da ada a ministry ma'aikatar ilimi ba za a dau wanda ba shi da background education a bashi permanent secretary ma'aikatar ilimi yanzu kana iya daukan kowa a bashi ko ka koyar ko kai education ko ba kai ba za ka dauki ka sannan duk directorcin da ke ma'aikatar ilimi suna da alaka da harkar da ta shafi koyarwa
wato ko dai tsofaffin malaman makaranta ne
ko tsofaffin malaman makaranta ne kuma tsofaffin ma'aikata na harkar ilimi a takaice dai suna da masaniya suna da ruwa da tsaki akan abin da ya shafi harkar ilimi sannan kuma daga baya sai wani tunani ya fara zuwa mutane ba tare da la'akari da yanda kasan nan take ba shine na fito da wannan 634 system of education din nan wanda ya rubuta harkar ilimi gaba daya
waye kai a shi ma'ana kai shekara shida a primary
shida a
primary shida a secondary
a secondary huda jami'a wanda da ƙarshe shi ya kauda teacher training college to kai da teacher rubuta teacher training college TTC teacher colleges nan da aka wanda tun kana gama primary ka san cewar kai kana kammala primary za a zabi wanda ya cancanta tafi makarantar secondary ko makarantar teacher training college bisa ga yanda suke da girman su da tsarin su da nutsuwar su da kowa kowa an san inda za a tura shi daga interview bayan mutum ya kuma interview ya zo interview daga nan za a wawaye tun daga aji ɗaya na secondary school ka san kai malamin makaranta ne saboda haka ka san daga wannan tarbiyyar ta koyo da koyarwa zaka tashi domin zaka fara kana teacher training college kana shiga form 3 zaka tafi wani abu da ake cewa teaching observation aikin ka kire mai za a tura ka wata makaranta ka je aikin ka je ka shiga ajin ka zauna ka ga yanda malamai suke koyarwa a shekara ta uku
kai sigar koyarwa za ka nagarta
kai abin da zaka kalla kenan zama kawai zaka yi aji gaba daya tsawon wata uku bayan ka zo shekara ta hudu kana form 4 zaka shiga sosan daga nan kuma zaka fara shiga zaka je a ƙarshen shekara ta hudu zaka tafi wani abu da ake cewa teaching practice na farko wanda kuma nan ne za a baka aji na ƙaramin aji na aji daya aji biyu ko aji uku ka je ka koyar bayan ka gama ka shiga aji biyar ajin ƙarshe zaka tafi teaching practice na ƙarshe wanda shine kuma in ka je nan za a iya baka aji hudu aji biyar aji shida aji bakwai na primary to kaga daga nan ka goge to amma yanzu zaka zo kai shekara uku NCE a shekara uku na NCE kusan gaba daya dafi so daya ko biyu zaka yi dan teaching ɗinka ba saboda kuma duk lokacin ka wasu theories ake gaya ma
labarurka
ake gaya ma kuma labarurka misali mutum 500 ne ya aji duk ake gaya musu labarin da wanda zai dauka dan da bai dauka ba dan da yake wani tunani da wanda zaka ne zaka ga mutum ya gama teachers college amma hakikanin koyarwar ma bai san yanda ake yin ta ba
wai da kai maganar rashin malamai shi ma da Sufi ya maganar rashin malaman nan wai rashin malaman ne adadin su misali a ce kaman zauren nan a ce aji ne ana buƙatar malamai guda biyu kuma sai ya zama ko guda uku sai ya zama malami ɗaya ne ko kuma a'a ana da malaman ne amma ba su kai nagartar malamai ba
babu wanda duk akwai na farko babu malamu masu yawa sannan na biyu malamu ba su da nagarta sannan na uku hatta yawan ɗaliban da ya kamata kowane malami ya ɗauka abin ya fi shaka a nan muryar Amurka aka taɓa kawo rahoto a wata makaranta a ƙaramar hukumar Ungumu aji ɗaya class 2B yara 450 to aljani ne malami zai kawo da yara ƙananan yara fa aji biyu an aji mutum 450 a muryar Amurka aka yi wannan rahoton a nan a ƙaramar hukumar
gayawa ba
to kaga yanzu wannan wani malami ne zai iya koyar da su babu kuma malami ɗaya ne aji kuma aji tubi ne fa ba mu san 2A ba ba mu san 2C ba ba mu mai wani akwai 2D ma kuma gaba daya abinda headmaster yake cewa suna bukata ajujuwa da zai accommodating yan class 2 ma a wannan lokacin aji guda 32 to da yara za su iya koya da malami zai iya koyarwa kowanne irin malami ne ba malamin da za a samu yara kanana yan aji mutum 400 a ce koyar da su ya koyo ba ma zai iya ba kwata kwata tunda dai ba aljani bane shi so to kaga kenan gwamnatin ta sani kowa da kowa ma ya sani to ina malaman suke kuma yanzu haka zaka je ka samu akwai makarantar da take kusa da birni wanda kuma malaman sun yawa amma malikin malamai da yawa daga cikin malaman ba sa so a tura su gurin kakara
to me yasa
saboda mai wani nisa albashin su ba shi da yanda zai kai ba su da gurin kwana a gurin ba su da isasshen kuɗin da zai kai su gurin nan inda kullum mutum zai ji
to Dr. Musa akan maganar malamai din nan da aka ce ba sa akwai su wani lokaci a wasu makarantun birni amma a karkara ba sa son zuwa a me kuka gano cewa baya ga rashin son zuwa din nan ya sababa karancin malaman a yankunan karkara
to kamar yadda malam ya fara magana akwai haddar rashin samun ingantaccen tsari na yadda shi kan tsarin koyarwa da malaman karkara za su kasance saboda mutumin da ke cikin birni ko wasu abubuwa na rayuwa da suke kula da su so wanda idan ka zo kana maganar malami a karkara to dole kai kuma tunanin wasu abubuwa da za su janye masa misali kiran kwana misali dan abin hawa misali wani tsari na kuɗaɗe da za su saka waɗannan kadai suna iya zama sun karfafa masa gwiwa da je wannan sannan a nuna kimar su darajar sa kamar da malai faɗa a da duk wani committee da za a yi duk wani taro da za a yi headmaster yana ciki headmaster ma a wani lokacin har kan fuma mai unguwa ko mai dare kima da wannan saboda a lokacin ana ganin darajar ilimin
kuma billahi jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka cikin shirin yau da gobe har yanzu dai muna nan kan batun da ya shafi ilimi inda a wannan karo za mu ji ga wakiliyar mu a Kaduna binta Ibrahim a tattaunawa wacce da masu ruwa da tsaki a harkar kan muhimmancin sanya uniform ga yara yan makaranta amma kafin nan yanzu sai ku biyo ni zuwa madafa wato kitchen domin jin girkin mu na yau tare da Husaini Suleiman a Kaduna Najeriya
idan ba ta tashi za ta yi ne taushe irin ta mutu gargajiya to farko dai abin da za ta nema za ta nema ɗan ta ita ƙashin ta mai kyau mai taunuwa dan in ka ji ma sai ta nema ka ce a ba ta na ƙashi mai kyau ko na rago ko na sa mai kyau to idan kika ta nema ƙashin ta mai kyau na ta da ƙashi to sai ki ta nema kayan miyan ki kamar ni tumatir tattasai da ɗan tarugu da albasa sai ki aje shi gefe sai kuma ki nemi ganyen ki na alayyahu da yakuwa mai kyau sai ki tare da sai ki aje shi na alayyahu
na'am
sannan sai ki nemo kabewarki mai ja mai kyau in san kabewun ma kala kala ne akwai wacce ta gabata da ja wacce kuma tana da ja to ta zo mai ja mai kyau
wacce za ka ga ta ɗanyi yalo yalo haka
yawwa hajiya to ta nuna kenan ta abin da sai ki nemi ta wajen da sai ki nemi gaɗarki da kakkiya mai kyau ita ma sai ki ajiye wata ma akan dan soya ta saboda ta bada garɗi da ƙamshi sai ka tare da ni kai ne kin sai ka ajiye to daga nan sai ki samu manjanki dan mafi yawanci mun kin ga aron filiya da manja wasu kan yi da manja amma dai duk gani in kana so ya ka ma na yi abin da sai ka samu manjan ka mai kyau shi ma sai ka ajiye wasu kan sa ɗan daddawa wasu ba su da amma ni dai ni zan yi to shi gaskiya ne kan sa ɗan daddawa ba ta kalwa ne ta ita ma
eh gaskiya
sai kuma dan nan na zamani da yau gode ya zo shi ma akai yi da shi to in kika tare zo ɗan nan kai ne kin na da lanya ajiya farko dai duk kowane za ki samu ruwa ki wanke abin ki karkar tsakanin ganye da kayan miya sannan kuma da wannan cin kabewarki
na'am
ita ma sai ki ajiye ta
ita kabewa an fi son danya sabuwa ko ana iya yi da kauda
eh to an yi wato wasu in kika samu kauda suna iya wanke a sai su dafa su tafasa ta in gani saboda kun ga bushashe ne to in kika tafasa ta kika wanke kina iya kuma sai ki sake turka ta a fili sai ki mai da ta cikin san wanki to in kuma Allah ya an samu danyen ma alillahi na mutum da an huta ke dai wasu suka mutsa ta hada da kayan miyan da shi kabin wasu a cikin aliku wasu ba ta niko wasu su bata su danda a cikin ya dan wasu su fito su ganta kamar ni dai na fito in ganta kadan kadan a cikin inda irin ta basu a markade ta gaba daya ne an so da ganin ta cikin ya gunduwa ko koda kadan kadan kiyata to idan kika zo kika samu kika aka hunda wuta aka zuba mai da aka dan tanana da dan kayan miya aka motsa aka motsa aka motsa kayan miya ta ga ya dan jini kadan ya dan fara nuna shi ke har da sai fitai da ruwan miya dama already kin tsiri da kin tafasa kashin ki da ta kwashin ki ya kin tabbata ya tafasa ya nuna yanda za a samu tauna shi ana tsere wannan ruwan miya su fita wannan ruwan ta tafasa shi kuma yake jiye ciki shi ne ma za ki jiye ne ta suye ki ta kayan miya to idan kika jiye wallahi da kika kaci ni idan kina son daurewa ne kin tuno an ba ki son daurewa sai ki barta ki kawo ki rufe ki bar shi dan bararraka yana yin bararraka ne bararraka dama already kin wanke ka bi wanki ne kyau ita ma an dadda a tsaye da za ta narke cikin da ruwa sai ki wanke ita wani kaya ki zuba ta sai ki rufe ki ajiye ina nan bisa wuta yana ta bararraka yana ta bararraka sai ki ji irin Allah kuma sai ki daga sai ki bude ki gani in da ma ka yi shirin cikin danye ya faki shirin ki dai an kawo dan abun dan dan wasu kan sa da wani kuma ba sa sawa da wuri ana nan sai ki rufe ki kawo alayyi wanki ki wanki da ya kuwa ki dai idan amin nan zai kawo maka baki ka san in kayan miya ta taushi sai ki zuba hajiya yana ne yana duka kan wuta yana duka kan wuta sai an zuwa ta ka yi yan gidanki idan sa mai ki wasu kan so su ga gida lukui lukui su ba su ga gida lukui su ga su ga gida ko an yi ta a ciki ne ko da gunti gunti ne dariya ba sai ka ji ki kuma ne dan sai ki zuba yana ne yana bararraka yana bararraka an zuma ka dan sai ki bude ki sa ce ka linki dan motsa ki motsa ki motsa kika gidan nan sai an kawuri sai ki dan tsaya ki in kika dan tsaya kika bicin san bicin ya ji dan majin ki abin dan dan yake ya ji ya ci gwada dai abin da wakin ki yake san yayi ki sai dan tsaya ki ne da abin ki ke rufe ki ba shi dan nan toci
wanda ya usaina ban da tsinin fashin ki ba ban ji kin yi maganar nama ba ko kifi ko ita ba a sa mata nama ko kifi ita miyar taushe
ana sawa inda bukata haji amma mu dai gaskiya mu dai nan kasa mu dai tantaka shi inda akwai shi da shi ake miyar taushe haji amma idan kana bukata an akwai shi ki kana iya sawa
watan dai wannan tantakwashin yana dai matsayin kamar dai shi ne naman miyan kenan ko
kware ke yana da ma'ana kuma in kana da naman ma haji kana so za ka ta amma mu dai tantakwashin nan gaskiya mun ba shi muhimmanci a miyar taushe saboda yana ba da ma'ana za ka ga har sa miya idan miyar taushe tana wani walkiya dan kwargon nan liya ta su sama gari nan ko ka san kayan ne da gaje ne ya tsofi ta ji gida ta ji yadda ya zo ta uku ba ta san da wato aka bari ta sa dan abin dan dananka liya dai ya bada ma'ana to alhamdulillah insha Allah miya in ce kauriya jiya sai kin ga miyar tsofi ta samu zaka ta aka dan samu samun nan ne ya kuwa ya fito sannan kuma ga ganyenka ga kuma gida ta ji to alhamdulillah nan wurin miyar tsofi ta hajjia sai tuwo sai a nemi tuwon da za a haɗa a ci da ita to kin ga hajiya ana mata tuwon shinkafa wasu suka yi tuwo irin na sarambita ko kuma su yi tuwo na alkama ko su yi tuwon acca amma dai mu mafi dai abin a arewacin mu na Najeriya ƙasa Hausa mun fi yin da tuwon shinkafa
to yanzu tun da dai mun yi miyar taushe ai ya kamata kuma mu yi mata mahaɗi sai ki mana tuwon shinkafa hajiya Usaina
yawwa hajiya to kin ga akwai shinkafa zuban ma ya hauta tana tuwo sannan kuma akwai fara danya ita ma ana tuwo da ita amma in dai tana so ta bar jiya kuma ya ka sha'awa ta samu farar shinkafar ka ne kyau danya ta tuwo ce ta tuwon shinkafa da ita don zai ba ka sha'awa kuma ta in za ta gan su liya liya ya yi kyau amma ita ma zuban ma ya hauta ita ma ana tuwon da ita in Allah ta kasa aka samu mai danko za ka dan ta yi tuwon ka ya biyo ki kuma musamman yan baro shinkafa yan baro guman ma ce amma kuma ana tuwo da ita wa ajiya idan uwar gida za ta yi tuwon ta na tsadanye shinkafa farko da Allah ta yanzu ta na da shinkafar ta mai kyau idan ta tashi yin wannan tuwo na shinkafa ta ɗauko tukunyar ta mai kyau mai tsafta ta ɗaure ta ta nemi ruwan ta mai kyau ta ɗora da sauka za ta ɗan sa ruwan da ɗan kima idan tuwon shinkafa yana bisa ita da yi na bajiya aka kara ne ruwan sanyi sai ya fake
to
da a lokacin nan ya fi ku an kwaje sai da iwa zuwa an jima tun sai ya fi
na'am
tun da an kace tun da an sanya mai ruwan tsalle
na'am
amma idan wajen taruwan ta isai shi to idan ya tauta sai ta kwalfi sai ta rage sai ta ajiye idan ta wuce wani shinkafa ta ta wanke ta tsane ta tsafta rage in mai kasa ce in ba mai kasa ba ce alhamdulillah ta riga ta wanke ta shike ne sai ta wuce ruwan ta ya tauta ta rage wannan sakan fitare wanda za ta kara ta ajiye shi da shinkafar ta
shine muke ganin kenan da lokacin da iyayen mu suke yi sai ki ga wata ƴar karama tukunya a gefe ko an zuba ruwan zafi a ciki a gefen rushi
ai 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 wannan ma ya an kana so sai su ta ƴar tukunya ne kaman ta kafa ko ƴar buta a gefen murhu sai kuma kawai da an wanke shinkafar sai a zuba ta ko da ba ta tausa ba to idan ta cikin ne na tana cikin ne ta tsotse da cikin ne wannan amfanin ruwan nan kenan da ke gefe ya da koshi da zafin ki ko ya kai sama sai kawai a zuba in ga madadin a ce an yi ruwan sanyi to amfani sa wannan ruwan kenan in ta zo tana nan ta ta tsotse ba ta da lafiya ta kare zuba to alhamdulillah sai ka taba ki da jin ka ta fita don shi ya biya ita ne sai ta kama ki ki zauna ki tuke mu tuwon ki ta ga har wani don koyi ki yana ga hajiya ki tuke ki tuke ki tuke ki tuke ta ya tuke ya tabbata shi ta fakka ta mu ta tuke lulu in shi kana jira su fita da jimareki fita da kwalliyarki ta malmala da kwalliyarki tana liliya tana liliya tana jefa ina liliya kai kamar yanzu ma zamanin da yazo a biya leda suna sa a leda suna kwalliya suna ajiya suna sa a leda suna kwalliya suna ajiya kai sai liliya daidai yanda kike to in ga a fara kwasa ne gida a kwace sannan a zo a kwasa ma yaran gida sannan a kwasa sauran wanda za a ajiye alhamdulillah tun shinkafa ta gama ta nuna an kwashe tsab ga miyan mutum shi
masu sauraro barkamu da dawowa daga kitchen da fatan an ji daɗin girkin namu na yau yanzu kuma za mu je gaban ka Ibrahim da baƙin da ta gayyato a teburin tattaunawarmu
to muna dubi ne zuwa ga irin kayan makarantun da daliban wanda suke makarantun gwamnati suke sawa wanda muke ganin yana da tasiri a yanda suke mai da hankalinsu akan karatu idan muka yi la'akari da yanda makarantu masu zaman kansu suke kokarin ganin sunansu daliban sun shiga wanda yake kara musu karsashi a makaranta shin wani irin tasiri kuke ganin shi wannan kayan makaranta yake da shi ga dalibi Malama Umma Muhammad Ibrahim a wacce take ita tsohuwar principal ce a ɗaya daga cikin makarantun gwamnati za ta mana bayani akan tasirin kayan makaranta musamman na makarantun gwamnati da muke da su a ƙasar Najeriya akan ɗalibai wanda yake iya dakushewa ko kuma ya ƙara musu karshe a makaranta
da farko dai shi abinda ake ce ma uniform bai ɗaya to abinda aka ce maka bai ɗayan kuwa ka san yana da tasiri don in ban da tasiri ba za a ce mishi bai daya ba ba za kuma tilasa ka a ce kayi shi ba to shine uniform yana da tasiri sosai
to tasirin sa kan shi dalibi fa
ai ka fita ma tsaftsaf ka san kai ma kana cikin kungiya don ka mun kungiya ne in ka sa uniform tare kuke ba ka ware kanka ba to in ka sa kokolwan ka ma gaba ɗaya ta dauka ka san kana cikin mutane ne da an killace su za su je neman wani abu mai amfani kuma su samu amfani shi
kuma da haka jiji a kamar da jefa mata shi wannan tambayan a nake hangen shi wannan kaya da yara suke sawa musamman na makarantun gwamnati inda za ta ga yaro ya zo makaranta kaya a yage ko kuma ma a wanke ba ko za ta ko takalmi ma bai da shi na kirki sai fa su yake sawa wato takalmin zuwa bayi shi yana tasiri akan tunanin yaro a makaranta kuwa
kwarai da gaske yana da tasiri to kuma tasirin ma da yake da shi zamu iya cewa kashi biyu ne saboda wani lokaci akwai yaron da bai kayyai ma kanshi komai ba iyaye ke mashi ma'ana uwar shi ita ce take kulawa da wannan abubuwan akwai yaron da zaki ga shi a makankantar shi ya fahimci cewa bai kamata ya fita da kayan da suka yage ba ko ya tafi makaranta da takalmin da yake kaman slippers ne ba na zuwa makaranta ba uwar ita za ta nuna cewa maza ka sa ka tafi da sauran su ta kora shi a haka to zai fito na farko tare da bacin rai sannan na biyu idan ya shiga makaranta dole wannan abin zai rika damun shi saboda ko abokan karatun shi ma dalibai kenan da suke karatu tare wasu za su rika nuna shi suna dariya wasu ma za su rika aibanta shi so sannan wanda ya kamata ya taimake shi akan wannan ita kuma bata bada wannan gudunmuwan ba ma'ana uwa ita ma ta nuna bata damu da shi ba ya taho a haka to sai abin ya haɗe ma yaro yawa wani lokaci kuma sai ya zama ma har da ma malamai su ma suna iya nunawa a nuna cewa ya zo da kaya ya gaggo ko a fito da shi gaban aji a ce ai mai dariya da sauransu ita kuma malama ko malami a nashi hikimin yana sa ai wannan ne saboda ya zama yaro in yaje gida ya fada cewa ya kamata a dinke mai kaya ya kamata a gyara da sauransu to sai zama wannan abun ya ma yaro yawa shi kadai kuma a irin wannan kananan shekaru sai kaga a ƙarshe yaro bai gane komai ba wani haka zai wuni a makaranta yana kuka wani yana kunci wani ma daga kuka har ya bacci shikenan har a tashi bai ma san me aka yi ba
to kika magana akan darajar shi wato kayan makaranta wanda ake ce mishi uniform a turanci zaki ga akwai makarantun masu zaman kansu wanda wayansu lokutan zaki ga suna mukotaka da su wayannan makarantu wanda ake ce public school wato makarantun gwamnati amma kika shigar da yaran suke yi na da bambanci ba wai dan saboda ana koyar da su wani abin da yafi na wayannan yaran da suke makarantun gwamnati bane a'a amma an yi wani tsari na inda yaron zai ji cewa shi wani abu ne yana da martaba yana da muhimmanci a rayuwa ta inda zai je wani wuri ne mai muhimmanci a rayuwarsa an masa shiga ne kyau yayin da shi kuma wanda yake zuwa makarantar gwamnati aka bar shi da kaya wanda ya gada iyaye da kakanni ma'ana kayan makarantar gwamnati kaya ne wanda zaki ga an yi shekara kusan 50 da shi ake yi har yanzu su ake ta amfani da su kuma ba tare da an canza komai a cikin tsarin ba wani irin tasiri kuke ganin shi wannan abu yana da shi a kwakwalwa da tunanin dalibin da yake makarantar gwamnati wanda yake ganin ƴaƴan da suke zuwa makaranta masu zaman kansu kuke ganin zai shafe karatunsa da tunaninsa
zai shafe shi sosai saboda kin ga kwakwalwan shi yanzu ya riga nuna mishi ma akwai bambanci tsakanin shi da wancan da wancan karatun ma yana ganin tsari an riga an nuna bambanci shi je kana tafi ne kawai shi ko wancan yana ganin a komai shi a tsare yake komai shi komai tsatsar kwakwalwan shi a bude take shi ko an riga an ware shi shi yana tunani shi me zai je yi ma me ne zai kashi
kan ya ga ba bambanci kenan
ai duma ma bambanci ma bai taso ba shi fa wannan gashi shi an riga an san da shi fa ba a san da shi ba je kane kawai to a haka zai shiga ajin yana tunanin wancan yaron ai gaba ɗaya makaratun su daban shi ba abinda ake karantarwa ma wancan shi ake mishi ba shi malamin wancan daban na malamin shi daban shi malamin shi ma gaba ɗaya ma shi bai san abinda yake ba saboda wancan yana ganin akwai tsari ya fito tsaf ko an ce mishi ne kawai gashi kuma wannan uniform din kullun fa yazo ya tarar da iyayen shi yayyen shi bayan shi ma kannan shi shi suke sawa ba canji
ba ba sai ne shi ma
ai da gamba
ba tutan Najeriya
ne an riga an ajiye shi ne fa kawai gashi nan ne kawai ka je ka sa ne je kana yi ka yawa to da za a samu canjin nan a canza kai to ne ma ko a gida kaga yau an yi kuka gobe kaga an yi kuka na an sa man shanu an sa nama
akwai
mamaki kake ka san akwai tsari to kai wannan fatuwan wannan tuwon shine to uniform din nan fa shine a canza mishi shi ma zaka ga murnan ma da zai yi sai tafi mun kwakwalwan shi ta bude yana murna kiran malamin ma zai zo ka karantar da ni to babu canji shine fa ina gani malamin ma iri daya ne makarantar ma iri daya ce kayan ma iri daya ne abinda za ka karantar da shi duk iri daya ne ba canji
malama Khadija ita uwar shugaban makaranta ke nuna cewa akwai fa tasiri babba wanda yake taba kwakwalwa da tunanin dalibin da yake makarantar gwamnati saboda yanayi da tsarin kayan makarantar da yake sawa idan aka yi la'akari da irin kayan makarantar da masu zaman kansu suke sawa har inda take tunanin wanda yake makarantar gwamnati tsarin kayan makarantar da sai yake yana jin ma kaman shi rakiya ya zo
haka ne kaman yanda malama ta faɗa dole yaro yana buƙatar canji ba ma yaro ba ko babba ne yau da gobe idan aka rika maimaita abu guda ɗaya babu canji yana sa ka ji abu ya gundare ka to kaman wa'innan ɗaliban da suke zuwa makarantun gwamnati na kaman public school sun da ake cewa yana daga cikin abin da yake sa yaran da farko ba su ma dauki makaranta a matsayin makaranta ba
har kunya suke ji
kawai in ka fita zaka tafi kawai ya koma wani wuri ne dai da an gari yawa ya kamata in ji in rana kuma ya tsakan dawo gida maganan me za ka yi kowane fa'ida yake da shi a rayuwarka kowane tasiri an ma jingina wannan shi yasa ko da za a je makarantar yaro yana wani tunani ana aji ana koyar da shi yana hankalin shi ba ma a wannan yake ba amma kaman yanda kowa ya sani abu mai kyau ido na son gani
to masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu ga labarin shirin inda muka kaga ƙarshen shirin namu na yau a madadin dukkan waɗanda aka ji murorinsu a cikin shirin da wadda ta hada mana shirin baki ɗayan su Julie Leather Creation ni hawa sharudu na shirya na gabatar ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC sai